Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da subayi na yau litinin daya ga watan Nuwamban shekarar 2021 Baba Yako Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanun labarai
shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 dake taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don sanar fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni Wani mutum dauke da wuka dake cikin jirgin kasa a Tokyo jiya Lahadi ya daba fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda ƴan sanda da shaidu suka faɗa Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna yiwuwar matakan da za ta dauka tare da hambararren Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok jiya Lahadi kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga-zanga nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata.
Kanun labaran kenan. Al'ummomin gungushi da ke yankin Yolda Kohi a jihar Adamawa sun zargi mai jimalin garin da hada baki da masu garkuwa da mutane a yankin domin karban kuɗin fansa.
Wannan shugaban Allah karba mu dai. Mun kai kukan wajen Allah. Ina neman dauki Allah karba mu dai. Azzalumi ne. Yana zalunta al'ummarsa.
An fara taron koli akan sauyin yanayi a Scotland. Sauyin yanayin yana haddasa ambaliya da kwararren hamada a kasashenmu. Matsalar da ake danganta shi da sare bishiyoyi a dazuka.
To gasin da bai samu wayan gun, ai dole a koma gargajiya. A koma ana daji ana ɗibo itatuwa da sauran. Abin lura shi ne, wani itace ba ta son defrost. To kuma gashi wannan abin da ya kamata ya zama to shi ne musanya na wannan ɗiban itatunan iya gagar samu.
A jihar Kano kuma an kammala taron masana da kwararru akan sha'anin fassara da kuma aikin sadarwa da harsunan gida a Najeriya. Bayan haka muna dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumar zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 dake taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don sanar fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni. Sannan sun yi alkawarin kawo ƙarshen bada kuɗaɗe ga kamfanonin kwal na kasashen waje nan da zuwa ƙarshen wannan shekara. Duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin kasashen su. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yayin da nake maraba da sake alkawarin ƙungiyar G20 don magance matsalolin duniya, zan bar Rome ba tare da burori na sun cika ba, amma akalla an dan samu ci gaba. Shugabannin sun fitar da sanarwar bayan taro ta ƙarshe jiya Lahadi a ƙarshen taron na kwanaki biyu gabanin tattaunawa a taron sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya da aka yi wa lakabi da COP26 a wannan makon a garin Glasgow na Scotland. Har ila yau sun yi tsokaci kan kokarin da ake yi don cimma manufa na rage dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 bisa ga alkawarin da duniya ta dauka a 2015 tare da yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da kiyaye dumamar duniya zuwa kasa da ma'aunin Celsius 2 sama da yadda masana'antu za su fitar ko kuma zuwa digiri 1.5 da aka fi so. Wani mutum dauke da wuka dake cikin jirgin kasa a Tokyo jiya Lahadi ya daba fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda ƴan sanda da shaidu suka faɗa. Hukumar kashe gobara ta Tokyo ta ce fasinjoji 17 suka jikkata, cikin su har da 3 da suka jikkata sosai. Kafar labarai ta NHK ta ce an kama maharin wanda aka bayyana kawai da cewa ɗan shekara 20 ne nan take, kuma an fara bincike kan zargin yunkurin kisan kai sai da ya kawo yanzu ba a san menene dalilinsa ba. Kafar NHK ta ce shaidun sun faɗa wa ƴan sanda cewa maharin yana sanye da kaya masu haske inda yake sanye da koriyar riga da kwat shuɗiya, kuma ya yi kama da wanda ya kwalliya zuwa tashen Turawa da ake kira da Halloween. Jami'an ƴan sandan Tokyo sun ce harin ya faru ne a cikin jirgin Koi kusa da tashar jiragen kasa ta Kokuriyo. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna yuwar matakan da za ta dauka tare da hambararren Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya Lahadi kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Volker Perthes, ya ce Hamdok yana cikin koshin lafiya amma kuma yana karkashin daurin talala a gidansa. Masu zanga-zangar sun ci gaba da kasancewa akan titina jiya Lahadi, yawancin su sun saka shingaye da toshe hanyoyi bayan da aka gudanar da gagarumar zanga-zanga a ranar Asabar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane. Jami'an tsaro sun kashe mutane uku a birnin Ondurman da ke kusa da Khartoum a ranar Asabar, wanda ya kawo adadin fararen hular da aka kashe tun juyin mulkin da aka yi a ranar Litinin da ta gabata zuwa 14. Duk da zanga-zangar nan da can da kuma rufe hanyoyi, birnin Khartoum ya yi tsit yayin da ake ci gaba da yajin aiki a sassa daban-daban na adawa da kwace mulki na Jeneral Abdul Fattah Burhan da kuma ayyana dokar ta baci.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Al'umma mazauna Gongoshi da ke yankin Yolda Kohi a karaman hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa sun zargi mai gimilansu da haɗin baki da ƴan garkuwa da mutane a yankin domin karɓar kuɗin fansa. Hakan ya sa suka rubuta wa ƴan sandan jihar da kuma masu madafun iko. Wakilin mu Salisu Muhammad Garba na dauke da cigaban rahoton.
Wannan fusatattun al'umma mazauna yankin Gongoshi kenan.
Al'umma mazauna yankin Gongoshi da ke gundumar Yola Kohi a garamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan su ne dai waɗanda suka yi taron gangami da kuma korafi wanda suka nufi fadar hakimin Namtari, wanda kuwa shine hakimi mai mulkansu a wannan yankin, domin korafi akan mai jimillar da ya nada sama da shekaru biyu da suka gudana. Sun koyi wannan korafin ne sakamakon zarginsa da suke yi da taimakawa ƴan ta'adda ko kuwa taimakawa masu garkuwa da mutane da bayanan a gundumar nasu na Gongoshi. Alhaji Adamu Muhammad Muhammad shine dai wanda ya jagoranci wannan gangamin.
Allah ya raba mu da azabi. Wannan shugaban Allah ya raba mu da shi. Mun kai kukan mu wajen Allah, mun zo wajen district head, mun je wajen Royal High, mun rubuta police commissioner, GSS da kuma DPO na area command, da shaman local government, muna neman dauki. Allah ya raba mu da shi. Azzalumi ne yana zalunta al'ummansa, yana danzar al'ummansa.
Shi ma Afsano Lola Tanano mazauni ne a wannan yankin, shi ma yayi nashi jawabin.
Wannan damuwar da muke fuskanta tunda muke bamu taba samu ba, amma tunda lokacin da aka nada shi ya zama sarki, mun shiga cikin wannan damuwa. Ko gona kai baka da dama ka tsaya cikin gonar ka kai noma ka ji dadin noman ka ba, ko kuma lokacin harvest na abincin ka sai ka ga Fulani suna gadar su ne da sarauta suna cinye mana gona. Wannan abin yana kawo mana damuwa, yana nuna mana kabilanci akan cewa mu ba yan kasa ba.
To kuma ta yaya suka samu labarin cewa mai jibrilin su Shehu Bahuro na da hannu dumu-dumu cikin wannan lamarin? Tambayar kenan da na yi wa Ahmad Umar, wadda kuwa ya yi mana bayani kamar haka.
Yawa dan bangansa ne ya zo waɗanda suke yin siyarwa kira sunansa a ciki a dukkan mulkin nan, ba mu muka kira shi ba. Wannan farko kenan. Na biyu, ko wani limami a unguwar namu da wanda kije ya kira su yake kaga abun da kai na ko mutum ɗari aka kashe a area nan ne ba banda sa. Shi ne limami yake kuma ko baka da asara, sarki kan ya yi asara, bi shi sai ya sarki ya asara man ba shi. Akwai mutum da yake da dan bangansa, ana cikin mutum to su plus ko da mace su suka nemi gana da shi. Da zaure ya bar mitin da ake aka ji a gane da shi. Suka fita suka ɗauki mace suna tafiya suke gawa ƴan banga kusa wa'annan mutane da ba mu san su. To wa'annan mutane su ne shugabannin ƴan kidnappers daga nan har Jos.
Duba da cewar waɗannan rubuce-rubuce da wannan al'umma suka yi sun dangana ga hukumar ƴan sanda, hakan ta sanya na tambayi kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawa, wato DSP Suleiman Yaya Buroje, wanda ya ce
wato kwamishinan ƴan sanda na jihar Adamawa CP Muhammad Ahmed Barde nan take ya ba da umarni a gudanar da bincike, sannan kuma ma ya lashe takobin ganin an yi adalci an tattara dukkan hujjoji da kuma a shaidu game da abin da ake zargi a kai, sannan kuma a tabbata an yi hukuncin da doka ya tanadar.
Shi dai mai jimilla Shehu Bahuro hakimin Namtari ne ya nada shi kasa da shekara biyu da suka gabata. Na koyi kokari domin jin ta bakinsa akan wannan zarge-zargen, ya ko tabbatar da cewa hakimin Namtarin ya ko hana shi magana. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Nigeria.
A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Yanzu kuma ga baban da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Kasar China ta sake farfaɗo da huddance cinikayyar jiragen sama kai tsaye tare da kasar Afghanistan a wani yunkuri na taimaka sabbin shugabannin kungiyar Taliban dake makwabtaka da yaki ya daidaita wajen tunkarar matsalar tattalin arziki da rikicin jin kai. Wani jirgin da kwan kaya dauke da tan 40 na wata nau'in gadaji a Lahadi ya tashi daga Kabul zuwa kasuwannin China, lamarin da ke nuna yadda aka dawo da hanyar kasuwancin bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta karba iko da Afghanistan a watan Agustan da ya gabata. Mai magana da yawun gwamnatin Taliban Bilal Karimi ya ce da BOA cewa muna fatan za a cika bada gudanar da harkokin kasuwanci da kuma inganta hulɗar kasuwancin mu tare da China. Ya ce fitar da nau'in gadan zuwa kasashen waje wani sakamako ne na kyakkyawar tattaunawa tsakanin Kabul da Beijing, inda ake sa ran samun ci gaba a sauran fannonin cinikayyar kasashen biyu a cikin kwanaki masu zuwa. Karimi ya kara da cewa fitar da nau'in gadan zuwa kasashen waje musamman a yau ya nuna wani sabon vibe mai kyau na dangantaka tsakanin kasashen biyu.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da shugabannin kasashe fiye da 100 suka fara halartar taron dumamar yanayi a Scotland, gwamnatin Najeriya ta buƙaci kasashen duniya su cika alƙawarin da suka dauka na tallafawa kasashe masu tasowa irin na Afirka domin shawo kan matsalar. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Karamar minista a ma'aikatar muhalli ta Najeriya, Mrs. Sharon Ikezo, ta ce kasashe masu tasowa musamman Afirka su ke fuskantar matsalar dumamar yanayi da masana'antu a kasashen da suka ci gaba ke haifarwa. Tuni dai shugaban Amurka Joe Biden isha alwashin ninka kudaden da Amurka za ta bayar domin yaki da dumamar yanayin. Najeriya dai na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da ke fuskantar matsaloli da suka hada da na ambaliyar ruwa da fari a sakamakon dumamar yanayi. Jihar Lagos na ɗaya daga cikin biranen Najeriya da ke fuskantar ambaliyar ruwa, inda wata ƙididdiga ta hukumar ba da agajin gaggawa wato NEMA ta bayyana cewa ana hasarar dalar Amurka biliyan 4 a duk shekara sakamakon ambaliyar ruwa musamman wanda ya auku a shekarar bara. To ko ina mafita kenan? Professor Aishatu Abdulkadir kwararra ce a ilimin kimiyyar halayyar ƙasa wato geography.
What we can do in Nigeria is to set people flooding.
Tace dole ne gwamnatocin kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa su haɗa kai na tankarar wannan matsala da ke ci gaba da jawo hasarar rayuka, dukiyoyi da kuma muhalli. Wani matsala da ake fuskanta a kasashe masu tasowa irin su Najeriya dai shine sare dazuzzuka da ake domin samar da makamashi, abinda kuma tsadar iskan gas da na kanzur ke ci gaba da sanya mutane fani da itatuwa a matsayin makamashi. Lamarin da kuma a cewar Alhaji Ali Gado, daya daga cikin shugabannin masu kamfanonin gas a Najeriya, ke ganin dole ne gwamnati ta tashi tsaye domin rage farashin albarkatun gas domin hana sare bishiyoyi a kasar.
To gas din da bai samuwa yanzu ai dole a koma gargajiya, a koma ana daji ana dibo itatuwa da sauransu. Abin lura shine gwamnati ta ce ba ta son deforestation. To kuma gashi wannan abin da ya kamata ya zama to shine musanya na wannan diban itatuwa iya gagar samu talaka ba ya afford din shi. Yanzu a keji na gaza inda muke ne ya kai 600. To mutum nan ne abin da ma zai ci bai samu balle maganan zuwa sa kudi na sayan iskan gas. To dole za a koma daji ne ana dibuta tunan nan.
Bai da shugabannin kasashen duniya 100 ne ake sa ran za su halarci taron. A nahiyar Afirka ma shugabannin kasashe da dama irin su Najeriya, Tanzania, Kenya, Afirka ta Kudu, Ghana da kuma Senegal. Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. A ƙarshen mako ne aka kammala taron masana da ƙwararru da kuma malaman jami'a da sauran masu ruwa da tsaki akan sha'anin fasara da kuma aikin sadarwa da yaɗa labarai da harsunan gida. Gidauniyar Makata Foundation da haɗin gwiwar tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayero Kano ne suka shirya taron, wanda ya maida hankali akan yadda za a yi amfani da harsunan gida wajen koyar da ɗalibai aikin jarida da sadarwa, kana da ƙullo da hikimomi da dabarun fasara. Farfesa Abdulla Uba Adamu na cikin shehunan malamai da suka tattauna a wurin taron na wuni uku da ya gudana a Kano, kuma ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayani akan matakan da ƙwararru ke gani idan an ɗauka za su inganta aikin fassara a Najeriya.
Da farko dai ana tunanin cewa kamata ai maganar su da hukumomin jami'an Najeriya wato National Universities Commission. To ana san a fara sanar da su cewa ga fa yunkurin da ake son yi saboda wannan tsari da Makasa Foundation suka fito da shi ba na jami'a bane, ba na hukuma bane. To mu aikin mu nan idan mun tattauna wannan sai mu kai wa NUC shawara mu ce ga fa abin da muka ga ya kamata. Idan ana son a bunƙasa ilimin sadarwa to kamata ai a fara amfani da yaran gida wajen koyawa mutane wannan ilimin to su kuma NUC da su to shikenan wannan abin da kai zamu yi wannan nazari in sun gidan da su mun yi ta ku ci gaba ko kuma duk jami'a da daga zata iya to sai ba wai tilas bane idan Allah misali ku ga ganin cewa za ku iya koyawa da yarabanci ko da yabulanci ko da fulatanci sai ku yi saboda ka mu kawai abin da muka yi muna ganin ya kamata a ce a fara koyar da ilimin sadarwa da yaran gida me yasa ma muka damu da yaran gida ne yanzu ganin cewa hanyoyin sadarwa na zamani sun fita allaka ne da yaran gida misali Facebook Instagram TikTok da yawa a takamaiman ma dai nan arewa inda zaka da yawa daga cikin Hausawa suna amfani da su to me yasa ba za a ma fito da hanyar yadda za a dunkular da ita a tusa ta cikin manhaja ba
baya ga matakin koyarwa akwai waɗanda tuni suna fagen aikin jaridan nan kuma ana korafin suna kurakurai a fagen fassara ya kuke tunanin za a yi da su
wannan shi ta hanyar horo akwai manazarta akan wannan wanda suke yin wannan saboda haka abin guda biyu ne na farko dole sai an yadda meye fassara menene ka'idar fassara ya za a yi fassara idan an yadda da wannan ka'idojin sannan sai a tuto me kuma za a fassara idan aka yi wannan sannan kuma sai a ce to ya za a kwarara abin da aka fassara zuwa manhajar koyar da sadarwa ina ban sadarwa
amma kuma ana zargin cewa galibin masu gidajen radio da talabijin din nan sun fi karkata ne wajen neman arhar daukar mutanen da za su yi musu aiki ba kwararru ba kana ganin irin su cibiyar masu fassara da aikin tafinta ta Najeriya za su iya yakar wannan lamari wajen cewa sai kwararru ne kawai za su yi aiki
ai su aikin su su fitar da manhaja idan nace da kai ga yadda ya kamata a yi fassara ya yadda ya kamata a hada kalma ko kuma a raba kalma ga kalmar mallaka ga babban mallaka ni dai na riga na baka wannan tsari to idan mai gidan jarida ya ga cewa ba zai iya biyan yaron ko kuma ma'aikacin da yake kwararre da zai amfani da wa'ancan dokokin ba wannan ruwansa
Professor Abdullahi Uba'a da muke na a hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya da haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Sarbilu Hashim Gumal da shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya dake bin kadin waɗanda ke irarin an zalunta ko tallafawa kwato haƙin marayu da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma karin ƴancin ɗan adam a yau zamu dora ne kan korafin zargin nuna ƙarfin sarauta don kwace filin Alhaji Bala Idris daga sarkin Niya ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel masu sauraro idan watakila ana biyar shirin da ya gabata muna garin Niya a jihar Bauchi inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da ƙarfin sarauta wajen kwace masa filinsa da ya ce ya samu daga gwamnatin karamar hukuma wannan dabarwa ta shafi sarkin Miya da ɗansa waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa ƙarfin doka domin matashiya ga kaɗan daga ƙorafin da Alhaji Bala Idris ya shaida a wannan fili
sunana Alhaji Bala Idris Miya wanda nake karamar kuma Ganjuwa cikin jihar Bauchi
ke tafi da kai
abin da ke tafi da ni ina da wani fili a gaban gida na a cikin garin Miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gida amma dan sarkin mai Suleiman Yakubu mai suna Umar Gambo sai ya zo ya shirya wannan kasuwa mai suna Rabi dan Zaki
bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri
bayan an mallaka mu har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin so kwashe su jin kan kwana da abubuwa suka sai wannan kasuwa to sanadin haka sai ni shigar da su kotu to ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba shi yasa da na ga bana son tada a tada hankali sai na tara hankali na ce yan uwa ne mai kasance kuma shi ne zo na shiga da su a magistrate court 2 da ke nan Bauchi na shigar da su criminal sun fasa min shago sun kwashe ka sun kuma yi gini akan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar mu dan daukara su ma daga baya suka kai magistrate court 9 shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo kara aka hada ta da nawa yanzu muna kara dunkulalliya guda daya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alƙalin an daga shi an mai da shi kafin ma da an mai da shi azare da na muka fatashi an zuwa gaban sarki gwamna a gaba zuwa gaban sarkin Bauchi da gaban chairman na local government takardan koce sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mu yi zama so biyu amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani result da aka ba mu na cewa an bar mun guna sai kuma sarki mai bayan wannan zamanin ku fara sai kara na magistrate court yake kashin madaki aka shiga so biyu bai iya zuwa kotu ba sai kotu ta gane cewa ina da gaskiya tunda shi kara sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani magabin da ya canja a bangaren madaki da bangaren Ganjo local government kasance mun yi zama da su sun yi ba kowa ya faɗi jawabin su kuma mun ji da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shi kusan wata 8 kenan to shi yasa na zo wani ofishi na gu don bayyana koke na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin haƙin mai fitowa nan gida namu na magada ne uwanmu ya rasu shekara 15 da wuce
a nasa bangaren sarkin Miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya bane kuma alamar talauci na damun Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi
ya kai kotu kuma ta yi bincike ta samu bayi da gaskiya ya je fada mai mataba sarkin Bauchi mai mataba ya tura maganar hakimin mu ya yi bincike ya samu bayi da gaskiya ya kai local government sun yi kwamiti sun yi bincike sun tabbatar wa mai gaskiya wurin ba ma wurin ba gidan san ma ba nasa bane gidan ma babana ne ya ba ubansa kuma ginannan gida ba ma fili ya bashi ba ginannan gida mahaifina ya ba ubansa bayan ubansa ya musu babana ya musu ban karba ba na bar masa baya garin har sun zo wannan fili dama ya yi maganganu cewa local government ne da bayi local government kuma ta ce in ita ta bashi ma ta yi rubutun tunda yana kokarin ya jawo fitina alkalin magistrate court ya zo harmiya ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru a lokacin ajina
ina jin ka yanka gare
yawa to saboda haka ni a wurina ni ban san wani magana da yanzu muke yi da shi ba yawa muna jira nema mu ji hukuncin da local government suka yi local government ta riga ta gama binciken ta domin an yi committee sun zo har wurin sun zo sun duba kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba duk matakin da ya kamata a dauka a shari'ance an bi su saboda haka ni ban da magana da shi sai dai duk inda ya sake kaiwa kotu muna nan a shirye koma ina ya kai muna nan a shirye domin mun tabbatar muna da gaskiya in ma filin ciki da gaskiyan ne mu ba mu da wani shakka fili nawa ne ni ne sarkin garin ubana shi ba akwai masallaci ma a kofar gidan mutanen unguwar suka roki babana ya ba su suka gina masallaci a wurin dukiya ce ta kare masa ya zama kuma Allah ma ya ce a tausaya ma irin waɗannan
batu naku ya kai kaman shekara na
tara biyu kenan ana yi ko uku ni yanzu ma ruwa ne ya hana ni ci gaba da gini ba wai magana sa bane ya ɗebo har mutanen fada sun zo gidana sun roke ni na ba shi wurin ya ce baya so akwai wan sarki babban sarkin Bauchi na yanzu yana cikin waɗanda ya ɗebo su a matsayin abokansa ne suka zo suka roke ni na ce to shi kenan wannan wuri dai da ake magana a kansa ina bar masa ya ce baya so suna nan ko da ransu
ya ce akwai lokacin da ka kai shi kara magistrate court aka zo akan ka bayyana baka bayyana ba su wajen zama su biyu aka kori karan haka ne
wallahi taba karanta ba ban taɓa karan ka ba shi ya karan ɗana da abokinsa da makinin da yake gina masa shago ni ban taɓa karan sa ba kan me zai yi karan ni ban taɓa karan sa ba kar ya yi ke yi ba gaskiya faɗa masa ba
shi dai mahaifinka shi ne ya ba ma mahaifinsa wannan fili
kowa kuma muna ina da shaidu iya abin da ake nema
saboda haka wannan abu ne tsakanin mahaifinka da mahaifinsa amma ku kuma yanzu daga baya kuka zo ana samun takaddama ba ganin kudin nan iyaye sun yi aiwatar da abu na cikin zumunci da kauna kuma ku yayaye kuna kokarin ku kawo rashin fahimta
ai daga gare shi ne ba daga gare ni bane kan ai shugaba ne na al'ummar miya mahaifi na ba ma iya abin da ya masa ba kenan shi mahaifin su zuwa miya yanzu Allah bai sauke shi a ko'ina ba sai gidan babba na kuma gidan babban nan nawa a cikin jeji wato a kunya a gidan gona bayan ya shekara biyu uku ko hudu sai ya fada ma babban nawa yana so ya dawo cikin gari babba na sai ya zo sai ya nema masa fili a wurin wansa sai Allah ya sa lokacin wani ya yi gudun haraji ya bar gidansa shi ne babba na ya shi babanmu ya umarni aka bashi wurin yake zaune a ciki har kuma suka shirya masa keken dinki yake zaune yake dinki da yake tela ne ubansu haka ka ga yanzu idan ya zo yana jayayya da mu shi ya tsaya da ubansa don ubansa ya mutu an bashi gida an bashi gonan noma kuma da ya mutu babu wanda ya tuhume shi babu wanda ya nemi ya mayar mana mu ba mu nemi ya mayar mana ba amma wurin da kuma ya zama ba nasa ba kuma ya ce dole sai an bashi dole sai mun fita a wurin kaga wannan kuma akwai cin amanar ma kuma yana cin na ubansu ne don ubansu bai zo da gona miya ba kuma duk matakan nan na zuwa kotu da menene ni ban yi karansa ba akan me zan yi karansa wallahi bai isa ba in yi karansa sai dai in ya yi karana duk in kai karana in je in amsa.
Bayan sauraron korafin Alhaji Bala tare da jin korafin sarkin mi Alhaji Suleiman Yakubu filin ciki da gaskiya ya kira shugaban karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Tayyib Muhammad domin tabbatar da gaskiyar wannan batu ga kuma yadda muke da shi
eh to ai abin da yake faruwa muka dai aikin ka ne kana tambaya na
haka ne
amma ya kamata tukuna na farko da sai zo local gamma din nan ya sanar da mutum wancin kiran naci a ga ya maka ya zo local gamma ya zo da takardu kuma har sai har yau da muke magana nan da kai wannan shi ba
haka ne
sai bari mu magana akan abin da naci a kawo mu gani saboda mu ba mu so a toye hakkin kowa
haka ne so yanzu kai
saboda haka sai ya zo local gamma ya zo da takardun duka da aka bashi sannan kuma mun mu samu kwamiti na yan kwamiti din waje sai ya haka ya aka bashi takardun in an bashi takardun to me yasa yanzu kuma wani yake so kwace mata
haka ne
so ya kamata ya kawo tukuna ba gani da ido
masu raro kun dai je da wannan lamari ya kasance saboda haka zamu jingina wannan shiri anan tare da baiwa Alhaji Bala shawarar daukar takardun mallakar filin da ya kawo wannan shiri zuwa gaban shugaban karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Tayyib Muhammad domin a samar da maslaha baki daya abin da ya sauka kenan a wannan makon sai ko mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad wanda ya ce maka shirin ya zo gare ku ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfilo yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 da ke taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don sana fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni. Sannan sun yi alkawarin kawo karshen bada kudade ga kamfanonin kwal na kasashen waje don da zuwa karshen wannan shekara. Duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin kasashen su. Wani mutum dauke da wuka da ke cikin jirgin kasa a Tokyo jiya Lahadi ya daba fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta, lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa. Hukumar kashe gobara ta Tokyo ta ce fasinjoji 17 suka jikkata, cikin su har da uku da suka jikkata sosai.
To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar kenan muka kawo karshen shirinmu na wannan safiyar, sai kuma an jima kaɗan da hamsi za ku ji wasu abokan aikinmu daga birnin Abuja ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakub Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.